Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata 8 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku ba san kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba ya kuma kirri ne tare da Hadiza Kyari. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiya wasu sakonni masu karo da juna, inda da kakkausa lafazi ya ce dakar Amurka za su ja gefe. Kwamitocin Majalisar Wakilai uku na Amurka na shirin yi wa Gordon Sutherland jakadan Amurka na Tarayyar Turai tambayoyi a yau Talata don neman ƙarin bayani kan mu'amalar tsakanin shugaba Donald Trump da jami'an Ukraine. Kabilar Sangwar na yammacin Kenya, waɗanda ainihin su mafarauta ne, sun gabatar a ƙorafin jiya Litinin da safe da gwamnatin Nairobi suna neman a kare wasu ƙasarsu da gado.
To kajin labaran kenan. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2020 a gaban majalisar dokoki. To ko wasu abubuwa din shugaban ya taɓo?
Ya taɓo dukkan abubuwan da dama aka saba taɓowa, musamman ma a yanzu ya taɓo batun harkar noma da yadda aka rufe boda ake hana shigowa da abinci daga ƙasashen waje.
A yau ne kuma ministan kudi a jamhuriyar Niger yake gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisar dokokin ƙasar. Kana an fitar da wata sanarwa akan barazana da rashin abinci mai gina jiki ko kuma tamowa ke yi wa garkuwa ko kuma ke yin barazana ga ƙananan yara a jihar Yobe, inda jami'an hukumar UNICEF suka nuna damuwansu.
Wasu yaran ba lalle ne mai iya samun su ba, wasu yaran za su mutu saboda ba su samu kulawa akan lokaci.
Mustapha Nasir ba tsari kuma na tafi da shirin domin tushen arziki da kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiya wasu sakonni masu karo da juna, inda da kakkausa lafazi ya ce dakar Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiya ke yi akan Kurdawa, sai dai ya gargadi cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai har-haren zai ɗauki matakan ƙasar tattalin arzikinta. Trump ya faɗa wa manema labarai da yammacin jiya cewa idan har suka yi wani abu a wajen da muke tsammani ɗaukan haƙƙin bil'adama ne, za su iya fuskanta fushin wani mummunan tattalin arziki. Sai dai abokan shugaban Amurka 'yan jam'iyyar Republican sun nuna fushinsu kan yadda Amurka za ta yasar da Kurdawan Siriya waɗanda suka haɗa kai da su da yaƙi da mayakan IS tare da sojojin Amurka. A jiya Litinin, ɗaya daga cikin magoya bayan Trump a majalisar dattijai ya kira wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata. Kwamitocin majalisar wakilai uku na Amurka na shirin yi wa Gordon Sutherland jakadan Amurka na Tarayyar Turai tambayoyi a yau Talata da neman ƙarin bayani kan mu'amalar tsakanin shugaba Donald Trump da jami'an Ukraine. Ganawar da suka yi a asirance na ɗaya daga cikin cigaban binciken tsigewar Trump a majalisa, wanda Trump a jiya Litinin ya kira cin fuska da 'yan jam'iyyar Democrats wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa. Sutherland ya zama sananne a cikin binciken saboda kokarin da ya yi na ganin Ukraine ta ba da haɗin kai a binciken abokin hamayar Trump, tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Joe Biden da ɗansa Hunter. Kabilar Sangwar na yammacin Kenya, waɗanda ainihin su mafarauta ne, sun gabatar da ƙorafi jiya Litinin da safe ga gwamnatin a Nairobi suna neman a kare musu ƙasarsu ta gado. Al'ummar na ƙorafin cewa suna fuskantar barazanar ƙorarsu daga ƙasarsu, yayin da gwamnatin ta ɗauki nauyin dazukan da kuma magudanan ruwa. Ruwan 'yan kabilan Sangwa da ke zaune a tsaunin Embutut sun shata kwanaki biyu suna tafiya daga ƙauyukansu a kwazazzaban Rift da ke arewacin Kenya zuwa Nairobi da nufin ganawa da shugaban Uhuru Kenyatta. Dajin Embutut na ɗaya daga cikin muhimman matattarin ruwa biyar a ƙasar Kenya. Tun shekarar 1970 gwamnatin Kenya tare da taimakon dogarawan kula da dazuka ta rika tilasta 'yan kabilar Sangwar su kaura daga Embutut. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Iraq Barham Sali ya yi Allah wade da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zanga adawa da gwamnati da kuma kafafen yada labarai bayan zanga-zanga da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashe hankula da suka janyo sanadiyar sama da mutane 100 da suka rasa rayukansu kuma mutane 6,000 suka raunata. Ya kira waɗanda ke aikata ta'addanci makiya sannan kuma ya bada wata sanarwa a talabijin wanda aka watsa a jiya Litinin don kira da daƙile matsalolin tashe-tashen hankalin. Sali ya ce Iraki ta gaji da asara da zubar da jini da yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci. A safiya jiya Litinin sojojin su amince da yin amfani da ƙarfi wajen tunkarar masu zanga-zanga a birnin Sadr da ke Baghdad. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta fadi a yau Talata cewa ba za ta daina neman taimako daga kasar China ba don magance zanga-zangar nuna demokradiya, amma tana ganin cewa ya kamata Hong Kong mu samu mafita da kanmu. Ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata Hong Kong ta magance matsalar ita da kanta. Amma idan lamarin ya ɓaci matuka, to ba za a fasa ɗaukan wasu matakan ba idan har muna son Hong Kong ta samu dama. Lam ta fadi a wani taron labarai. Lamta ce za ta yi nazari a hankali kan ko za a samar da wasu matakai a ƙarƙashin dokar taɓacin na lokacin mulkin mallaka a yayin da ta yi kira a makon da ya gabata don a kama duk wanda ya sanya suturar rufe fuska da laifi a Hong Kong. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa a yau Talata cewa jami'an sun kama mutane 77 da suka saba dokar hana rufe fuskar, kuma Lam ta ce lamarin bai isa a sani a yanzu ko dokar ta yi tasiri ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata 8 ga watan Oktoba shekarar 2009 ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2020 a gaban majalisun ƙasar. A wannan kasafi ana sa ran gwamnati za ta kashe naira triliyan 10 da biliyan 729. To kowane wasu abubuwa ne shugaban ya taɓo. Wakiliyarmu Madina Dauda tana can zauren majalisar taron da aka yi wannan taron, ga kuma abin da take faɗa.
Shugaban ƙasa ya zo ya yi jawabi ya ba da kasafin kuɗi ga haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa, amma yau da yi irin daɗe wanda ya saba yi ba. Ya shigo ya yi jawabta ya miƙa mata kundin kasafin kuɗin duka gaba ɗaya da shigowarsa da gama abin da yake yi ya fita awa ɗaya ya yi.
Waɗanne abubuwa ne shugaban ƙasan ya taɓo a wannan kasafin da ya gabatar wa majalisa?
Ya taɓo dukkan abubuwan da dama aka saba taɓowa, musamman ma a yanzu ya taɓo batun harkar noma da yadda aka rufe boda ake hana shigowa da abinci daga kasashen waje. Ya taɓo wannan ɓangaren, kuma kaga duk kasafin kuɗin da yake bayarwa a da baya taɓo batun zancen shigowa da abinci ko rashin shigowa da abinci, baya bita a kai. Amma wannan karen ya yi bita a kan batun shigowa da abinci daga ƙasar waje da kuma yadda aka hana shigowa da abinci daga ƙasar waje, saboda a samu dai manoman ƙasa su walwala su amfani da kayan abincin da suka noma wajen ciyar da 'yan ƙasa. To yau an yi wannan bayani da ke da
to bana ba a samu irin kai komo da ake yi tsakanin majalisa da bangaren zartarwa na shugaban kasa ba?
A'a, bana ai daga shigowarsa ma in gaya maka. Kidadi 'yan majalisa suka rika masa baba oyoyo baba oyoyo, wanda ya nuna cewa wannan majalisa ta tara majalisa ce da suke son ta aiki hannu da hannu da bangaren tattarwa ko ba komai domin sun sha daji a hannun talaka da cewa suna hannun riga da bangaren gwamnati saboda haka ba a ganin ayyukan su a ƙasa. To wannan karan majalisa ta tattara ta yi ma shugaban ƙasa alƙawari kuma abin da ba a taɓa yi ba shi ne a ce shugaban ƙasa ya riga ya faɗi ranar da zai zo majalisa ya ba da kasafin kuɗi amma kuma shugabannin majalisar wato da shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai suka kai masa ziyara na ban girma don nuna musu cewa tare da shi suke kuma za su yi aiki tare da shi domin a ciyar da ƙasa gaba a samu dai talauci da kuka da mutane ke yi na rashi ya kau kuma sun nuna alamar haka a yau ɗin nan a lokacin da shugaban ƙasa ya shigo yadda suka karɓe shi yadda suka yi mubaya'a da shi ya bambanta da irin yadda aka yi a majalisa da ta tafi.
To Madina, ganin irin kuɗi da gwamnati za ta kashe da ya haura triliyan 10 na naira Najeriya, me kike jin wato 'yan majalisar suke faɗa game da waɗannan makudan kuɗin?
To wannan kasafin kuɗi na triliyan 10.7 shi ne mafi yawa a cikin kasafin kuɗi da aka taɓa yi a wannan ƙasa. Kuma kamar yadda suka yi bayani majalisun duka biyu sun ce wannan karon dole ne talaka ya bani a ƙasa saboda haka wannan yawan kuɗi sun amince da shi a ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi da shugaba ya aiko musu makonni 5 da suka wuce suka yi aiki a kai sun amince da shi.
To madalla a gaida Madina Dauda. A yau ne kuma ministan kuɗi a jamhuriyar Nijar ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2020 a gaban majalisar dokokin ƙasar. Tsarin kasafin kuɗi na baɗi wato ya haura sifa biliyan 2 da miliyan 200, lamarin da ake alakantawa da matsalar tsaro da kuma da ya addabi ƙasar. Ga wakilin mu Sulaiman Mumin Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Le projet de budget pour l'année 2020 est équilibré en dépenses et en recette à 2266,15 milliards de francs CFA.
Da yake gabatarwa majalisar tsarin kasafin kudaden shekarar ta 2020, ministan kudin jamhuriyar Nijar Mamadou Diop ya bayyana cewa biliyan 2,266 na kudaden CFA ne gwamnatin ta Nijar ke fatan kashewa a baɗi domin bukatun jama'ar kasar, abinda ke nuna an samu karin kashi 5.05 daga cikin 100 idan aka kwatanta da kasafin shekarar da muke ciki. Ministan ya ce gwamnati za ta sa ido sosai don magance dukkan wata durba-durbar da ta shafi sha'anin haraji da na sauran hanyoyin biyan diyoyin ƙasa.
Une attention particulière sera accordée au contrôle de l'administration fiscale dans tous les segments du tissu économique national.
Yar majalisar dokokin ƙasa Maryama Manzo ta yaba da ƙudurorin da gwamnatin ta ce ta sa gaba a ƙarƙashin wannan kasafi.
Abun alfahari ne, muna tama kuɗin nan da aka sa za a yi matalakawa aiki. Marasa hali za a taimake su bisa ga haraka yin sana'a, bisa ga haraka rike kansu da kansu, da mata da yara ƙanana duka ansa su cikin wannan kasafin kuɗi za a yi musu aiki.
Sai dai matsalar tsaron da ta addabi jamhuriyar ta Nijar da makwabtanta na ƙara zama ƙarfin kafa ga hukumomin ƙasar a sakamakon yadda wannan fanni ke ƙara laƙume makudan kuɗaɗe, lamarin da ke shafar kason da aka ware domin inganta rayuwar talakawa. Dan majalisa Bukari Sani Zilli na da damuwa akan wannan batu.
Wannan yaƙi ta'addanci ya zo yau shekara 5 diya da mamemumu da harkoki. Mu Nijar ƙasa ce da muka san zaman lahiya. Waɗanga abubuwa da ake saye ko wani motoci ko wata bindiga ko wani kartushe ko jirage ba mu san su ba a da. Muna fata Allah Ubangiji ya kare mu da wannan zamani. Waɗanga kuɗaɗe a ce ɗaukar su muka sa su cikin yin likitoci hanyoyi cikin karatu na 'ya'yanmu kuma cikin wadata ta al'ummarmu.
Kodayake yaƙi da ta'addancin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba a 'yan shekarun nan na rinjayar bukatun al'umma, bayanai na nunin tsarin kasafin na ɗauke da wasu abubuwan albishir ga talakawa.
Ni ina so talakawa su san mun zo nan a domin su. Muna ganin wahalolin mata wanda a cikin ƙauyuka menene wahalar su, ina ne ya kamata, ina ne babu mota wanda za a kai mace likita inta yana naƙuda, ina ne ya kamata a yi lakwal, ina ne ya kamata a yi interna, ina ne ya kamata a taimaka mata su koyi sana'a.
A watan gobe ne majalisar za ta tafka muhawara akan wannan kasafi, kuma a cewar 'yan adawa za su yi tsayin daka don ganin talakawa sun mori abubuwan da ake cewa an yi tanadi domin su. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ba da la'agaida Sulebu Muni Barma. Wata sadarwa akan barazanar da rashin cin abinci ko kuma abinci mai kyau ko tamowa ke yi ga kananan rayuwar kananan yara a jihar Yobe. Ana tunanin cewa wannan abin zai iya addabar sama da ko kuma kusan yara da suka kai 300 a jihar ta Yobe, inda hukumar UNICEF ta nuna damuwanta. Aminu Usman jami'i ne na UNICEF wanda yi wa wakilin Haruna Dauda ƙarin bayani a wannan hira.
Yawanci ma idan ƙarshen shekara ya zo mukan zauna mu tattauna mu hakaito yawan yaran da zasu iya kamuwa da wannan cutar, kasancewar ana yin wani abu da muke cewa survey, wanda daga nan ne muke iya hakaito waɗannan yaran. A bana ko a baɗi kai shekarar 2020 muna tsammanin yara kusan 299 a nan yankin Yobe, Borno da kuma Adamawa da za su iya kamuwa da wannan cutar ta tamuwa ko cutar yunwa.
To abu da baya kamar ka ce wannan ana tunanin waɗanda su iya kama da shi ne, kamar dama akwai waɗanda suke da shi kuma adadin su zai kai nawa a baya?
To a bana a gaskiya har a matsayin yanzu mun yi wa yara magani fiye da 150. To saboda haka daga nan zuwa ƙarshen wannan shekarar muna tsammanin akalla yara 200 za su iya samun maganin wannan cutar. To amma duk da haka kiyasin da muka yi ya fi haka, domin wasu yaran ba lallai ne mai iya samun su ba, wasu yaran za su mutu saboda ba su samu kulawa a kan lokaci.
Wannan matsala cuta ne ko kuma yunwa ne?
Duka zan iya cewa cuta ce, zan kuma iya cewa yunwa ce, domin ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan cutar ta tamowa shi ne jinya. Idan yaro ba shi da lafiya, to zai kasance ba shi da abin da muke cewa appetite a turance, saboda haka rashin appetite din nan zai sa ya kasance baya iya cin abinci, saboda haka sai ka ga dandanan ya fada cikin cutar tamuwa. To wannan cutar tamuwar kuma zata iya sa wahalo ya samu wasu cututtuka. To saboda haka kowanne zai iya ansa sunansa da cutar yunwa ko kuma cutar rashin lafiya.
Kamar wannan yara daga ina ne za a ce kuma ko kuma ta yaya suke kamu da shi, mutum ya kamu da shi ta yaya za a gane cewa waɗannan yara sun kamu da shi kamar a matsayin iyaye?
To yawanci akwai mutanen da muke cewa community nutrition mobilizer, su 'yan aikin sa kai ne a cikin gari wanda suke gwada yara. Akwai abin da muke amfani da shi muna ce masa MWAC, Mid Upper Arm Circumference tape ne, haka kamar tip. Za a gwada yaro a gani idan ya yi ja, to yaron wannan yana da cutar tamuwa. In kuma mai ruwan ɗorawa ne, to ya kamu da cutar tamuwa amma bai yi zurfi ba.
To madalla a gaida Haruna Dauda da bakon nasa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 10:11 ne da minti 18 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba na noma.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za mu duba matsayin manoman Najeriya ne bayan da gwamnatin Najeriya ta rufe boda domin hana fasa kaurin shinkafa 'yar kasar waje da ma sauran kayayyakin da gwamnatin kasar Najeriya ta haramta shiga da su kasar.
Ainihin gaskiya wannan mataki da aka dauka ya yi daidai, saboda shi zai kara ma ba manoma kwarin gwiwa su cigaba da noman shinkafa.
To muna ganin da cewa rufe boda ba tare da ayyuma 'yan kasa tanade isasshen abinci ba, to ni ina ganin da cewa shi a kuskuren mahukuntan Najeriya, amma rufe boda abu na mai kyau.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, Yanzu dai kimanin wata guda kenan da gwamnatin Najeriya ta rufe border ta da sauran kasashe makwabta domin hana shigo da shinkafa yar kasar waje da ma sauran wasu kayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shiga da su kasar. Shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoman jihar Niger Alhaji Shehu Galadima ya ce sun yi maraba da wannan mataki na rufe border a daidai wannan lokaci.
Ainihin gaskiya wannan mataki da aka dauka a daidai saboda shi zai kara ka ba manoma kwarin gwiwa su gaba da noman shinkafa sosai da za a tabbatar da abinda ake manoma ke nomawa zai iya ciyar da kasa. Na biyu kuma yin haka ya hana shigo da shinkafa kasashen waje. Zai taimaka ma dukkan ma 'yan Najeriya ta fannin na daya lafiyar su, duk wanda ake na gida kaga ba a sa musu wasu magunguna, aka aje wasu ma su shekara 20 wasu ma 50 suna can aje ana shigo da shi ana cin shi haka nan, kaga akwai illa ga lafiyar mu. Amma an haka da ta bangaren mu manoma ba karama bane zai muna akan taimaka muna, saboda na harko zai sa za mu kara samun fahimtar juna ta yadda za a tafiyar da noman ga, saboda yanzu an sha an noma na zamani ya shigo, to shi zai sa ita ma gwamnati ta mai da himma ana kara talafawa manoma a bude hilaya sosai kada sosai, sannan kuma a samu iri masu inganci, sannan zai taimaka ma wurin in noman tun daga harkon fara ta zuwa karshe har zuwa ga girbewa da kuma zuwa tattacewa a wanda ya kasance a cece a sefe shi a sa a mashin a shitar da shi shinkafa din da sauran haki, sannan kuma a samu a sa shi a bagi masu kyau wanda ke zuwa gaba bayan ma mu ciyar da nan kasar namu za mu hitar da shinkafa ga zuwa mu kasar kai da su wanda suke yi a can kasashen suke kawo muna, kaga ai ba karamin alheri bane ga manoma, zai kara sa mu karin mai da himma an samu aikin yi, wasu ma na ba su zo su samu aikin yi, sannan kuma albarkacin kasa ma zai karu, me ya kuma a shigo da shi ana kashe kuɗi to hitar da shi na yadda ta samu kuɗi ne.
Amma malam wasu na ganin kamar an yi saurin rufe bodar nan bisa la'akari da ya zuwa yanzu shinkafa ba ta wadata ba, kuma kukan kuma noman ma ba ku samu tallafin da ya kamata a ce kun dogaro da kanku ko kuma kun yi kwarin da za ku noma shinkafa da za ta wadace kasa ba.
Wata wannan fanni ainihin gaskiya gwamnati ta taimaka wurin wannan abin da ke Anko Borrower na babban bankin Najeriya. Abin da yake faruwa shi ne waɗanda aka ba su hakkin wannan tafiyar da ababe ɗin ta inda matsalar yake kenan, saboda manoma komai nan sha'anin shuka na noma yana da lokaci, idan ba a ba manomi taki cikin lokaci ba ko a ba iri cikin lokaci ba sai a ce sai ruwa kusa wucewa, kaga ayin ba a yi ba kenan. To saboda haka nan idan ana so a gyara wannan hanya a tabbatar da tallafin da ake ba manoma da kuma rancen da ake badawa ya kasance ana yin cikin lokaci, ya kamata kafin ruwa ya sauko an haɗa komai an daidaita a bishi yadda ya kamata a samu iri ingantacce da kuma kaya aiki ingantattu da kamar tractor masu gyara wuri da sauransu. To idan gwamnati ta mai da himma a wannan ababe din a cikin lokaci, ina tabbatar maka manoma in suka yi shi za su samu riba, kuɗi za su iya biyan bashin da aka ba su kuma za su samu riba a ciki.
To shi ma dai ana shi gefen wani manomi daga jihar Kebbi kuma shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi ya ce duk da yake matakin rufe bodar Najeriya na da kyau, to amma akwai abin da ya kamata hukumomin Najeriya su yi kafin su ɗauki wannan mataki.
To alhamdulillah ita dai ƙasa yin tace ta tsare bodar ta abu na da kyau, amma ni waje guda na haganin kamar su mahukuntan Najeriya sun kuskure da cewa duk wanda ya ce zai ci da ƙasa ce da abinci ko wani abu, to ya kamata a ce ya yi mu al'ummar ƙasa tare da abinci na tsawon shekara 2 zuwa shekara 4, wanda muna ganin da cewa ka san kamar ka shiga gidanka naka kulle ka ce sai ka yi sati guda za ka hitowa, to ka san sai ka tanadi kowane irin abinci na kasa cikin gidanka ka aje sannan za ka shiga ka ce sai ka yi sati guda ba ka hitowa. To muna ganin da cewa rufe boda ba tare da ayi mu 'yan ƙasa tanadi isasshen abinci ba, to ni ina ganin da cewa shi a kuskure mahukuntan Najeriya, amma rufe boda abu na mai kyau, saboda yanzu muna ganin da cewa Najeriya ana so a ci da al'ummar ƙasa da abinci, ko kuma mu ce ita Najeriya na son ta yi ikirarin ma ci da har wasu ƙasashe da shinkafa.
Na'am, wato kana nufin tsarin yana da kyau amma kuma matakin a rufe tun yanzu kaman an yi sauri ya kamata a yi tanadi mai kyau kenan ko?
lalle shi ya tanadi sanan ya ana son su manoman su inganta noman su kaga yadda aka yi kasashen da sun kaci gaba wajen harkar noma duk shin ka haga da aka cewa ana kawo muna su daga wasu kasashe ai ga gwamnatocin kasashen su na aka ce yanzu cewa manomi in ya noma shinkafa ya kamata a ce ita gwamnatin Najeriya ta yi tsarin da za ta bi har cikin gona ne a saye wannan shinkafa ya zamanta su kuma ƴan kasuwa ga gwamnati za su yi gwamnati ta saye gare ka kai kuma zaka ji dadi saboda za ta saye farashi mai kyau gare ka yanzu zan baka misali yanzu ni na saye da takin zamani naira 8,000 na to na ɗebe shinkafa ta na saye suwa 6,500 zuwa 7,000 kaga ina riba kaga an yi hasara to ina ganin da cewa in har gwamnati ba ta shiga cikin wanga abu ba tana sayen abinci ga manoma to ina ganin za a yi biyu ba manoman ma za su bar noman ma kusan gaba ɗaya saboda gaskiya ba zan boye ma komai ba manoma na yin hasara sosai in dai har gwamnati ba ta sai ba ruhe goda ba ya zama to su mahukuntan Najeriya ana ware kuɗi makudan kuɗi a shiga ga gonaki a sayi shinkafa yanzu kamar yadda nace ma in za a ruhe goda kasa ta dai tana da abincin shekara 2 zuwa 3 zuwa 4 kaga wanga duk da aka noma sai gwamnati ta yi ta saye shi ga manoma ta yi ta sayewa in lokaci yayi ita kuma tana farashi mai rahusa
to jama'a yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla gaida Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon mu na farko ya fito daga Mansur Almu Gumel ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a gaban majalisar dokoki ta ƙasa. Don haka muke fata Allah ya sa an yi wa talakan Najeriya tanadin abin da zai amfane shi ganin cewa kullum ana yi masa roman baka. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Husaini Abdulkadir Inkaibo da Haruna Loki Baradowa suka ce baki daya assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika next level ta baba Buhari ta kai makura. Sashen Hausa ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da cewa rufe iyakokin kasar mu da yayi sam bai dace ba duba da yanda talakan kasar nan yake cikin wani hali na haula'i kayan masrufi yayi tashin goron zabi misali karamin batir na kacibo naira 90 muke siya anan cikin garin Inkaibo shinkafa ta tashi kuma yayi tsada ga rashin aikin yi ga matasa da ƙarshe muna fatan shugaban kasa zai dubi al'umma da idan rahama sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abdulrahman Ali Balkore da ke jihar Sokoto ya ce a gaskiya rashin mutunta sulhun da aka yi a tsakanin gwamnatin jihar Zamfara da 'yan ta'addan jihar wanda su 'yan ta'addan suka yi hakan san bai dace ba domin ya saba ma tsari jejin da aka shimfiɗa a tsakani da fatan za ta gaggauta ɗaukar masu matakin hana faruwar hakan a nan gaba.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiya wasu sakonni masu kalo da juna inda kakkausar lafazi ya ce dakarar Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiya ke yi a kan Kurdawa. Sai dai ya gargaɗi cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. Kwamitocin Majalisar Wakilai uku na Amurka na shirin yi wa Gordon Sutherland, jakadan Amurka na Tarayyar Turai, tambayoyi a yau Talata don neman ƙarin bayani kan mu'amala tsakanin shugaba Donald Trump da jami'an Ukraine. Ganawar da suka yi a asirance na ɗaya daga cikin cigaban binciken tsigewan Trump a majalisar, wanda Trump a jiya Litinin ya kira cin fuska da 'yan jam'iyyar Democrat wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa. Sunland ya zama sananne a cikin binciken saboda kokarin da ya yi na ganin Ukraine ta ba da haɗin kai a binciken abokin hamayar Trump tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa Hunter.
To duka kuma abinda za mu iya kawo mu kenan sai can dare za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aliza Kyari da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya ta ba da umarni Julie Gresham da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Jonas. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da yamma. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe.